Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro barkanku da asuba, da fatan an waye gari lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Sarfilu Hashim Gumel. Yau Talata 23 ga watan Fabrairun shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga kanin labaran duniya.
An kashe zakarin Italiya a Jamhuriyar Demokaradiyyar Kongo a wani hari da aka kai wa ayarin motocin Majalisar Dinkin Duniya a kusa da garin Goma. Sojojin Iraki sun ci akalla rokoki uku aka harba Baghdad jiya Litinin, ciki har da biyu a cikin yankin birnin da aka hana fada. Prime Minister Britania Boris Johnson ya sanar da shirye-shiryen fara sassauta matakan kulle na coronavirus.
A cikin shirin za ku ji cewa ana can ana ci gaba da kidayar kurkun zaben shugaban kasa da aka yi a jamhuriyar Niger a zagaye na biyu.
Ana iya cewa an mazarce kashi biyu daga cikin uku na wato yawan wato da'irorin da ake da su kenan a wannan kasa.
Sannan za ku ji yadda wakilin Musa da Sha'ibin Malumfashi ya yi ta maza ya shiga dajin Sububu da ke jihar Zamfara. Inda ya samu zantawa da ɗaya daga cikin jagororin 'yan bindigar da ke garkuwa da mutane.
Mu makiyaya ne, ƙasar nan tana da mai, tana da arziki, kuma ba a yi da mu, ba mu da karatu, ba mu da tsaro, ba abun da ake muna.
Kuma muna tafa da ƙarin bayani a cikin shirin baya, ga haka za ku ji shirin tsaka mai wuya. Amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya. An kashe jakarin Italiya a Jamhuriyar Demokaradiyyar Kongo a wani hari da aka kai wa ayarin motocin Majalisar Dinkin Duniya a kusa da garin Goma da ke gabashin Kongo. Hukumar samar da abinci ta Majalisar Dinkin Duniya WFP ta ce wasu mutane kuma biyu sun mutu, wasu da dama suka jikkata a harin wanda aka kai ranar Litinin, wanda ya kashe jakarin Italiya Luca Attanasio. Wani mai magana da yawun Majalisar Dinkin Duniya ya faɗa muryar Amurka cewa sauran mamatan biyu sun haɗa da ɗan ƙasar Italiya da kuma wani direban hukumar WFP ɗan ƙasar Congo. Ya ce harin ya auna motocin WFP guda biyu waɗanda ke tafiya kimanin kilomita 25 arewa maso gabashin Goma. Babu wanda ya ɗauki alhakin kai harin. Jiya Litinin, Mayor Garland, wanda aka gabatar da sunansa don tantancewa a matsayin Attorney General na Amurka, ya kira afkawa ginin majalisa da magoya bayan Trump suka yi ranar 6 ga watan Janairu hari mafi muni akan demokaradiyya, kuma ya sha alwashin bin diddigi wajen bincike. Ban taɓa tsammanin zan ga haka ba a rayuwata, abinda galan mai shekaru 68 ya faɗa wa kwamitin kula da harkokin shari'a na majalisar dattawa jiya Litinin. A zaman tantance shi ya zama babban jami'in sa abu doka a ƙasar a matsayinsa na shugaban sashen shari'a. Ina iya tabbatar muku da cewa wannan shine babban abin da zan sa a gaba, kuma shine batun da zan fara samun bayanai a kai idan har an tabbatar da ni, in ji Garland, tsohon mataimakin mai taimaka a Attorney General na ma'aikatar shari'a a lokacin gwamnatin Clinton. Sojojin Iraki sun ce akalla rokoki uku aka harba Baghdad jiya Litinin, ciki har da biyu a cikin yankin birnin da aka hana fada, amma ba a samu asarar rai ba. Jami'an sojan Amurka sun ce bayanan farko sun nuna rokokin Katyusha da suka fada yanki na Green Zone sun kusanci ofishin jakadancin Amurka da ke Bagdaza, ciki har da wanda ya fadi kusa da rundunar haɗin gwiwar. Yankin na Green Zone na ɗauke da ofisoshin jakadancin ƙasashen waje da gine-ginen gwamnati, kuma wuri ne da ke fuskantar yawan hare-haren rokoki. Wata sanarwa daga rundunar sojin Iraki ta ce an harba rokokin ne daga yankin Salam na Baghdad, inda roka ta uku ta fada cikin Al-Harithiya. Sanarwa ta ce rokokin sun yi karamin ta'adi, ciki har da lalata wasu motocin farar hula hudu.
Kai da Sarfilu Hashim Gumel, wanda zai sake dawowa domin kawo mana ƙarshen labaran duniyar a zagaye na biyu. To amma kafin nan, a Jamhuriyar Nijar ana ci gaba da dakon sakamakon zaben shugaban ƙasa da aka yi a ranar Lahadi, yayin da hukumar Seni ke ci gaba da ƙidaya ƙuri'un da aka kada a wannan zaɓe. Hakan na faruwa ne yayin da hukumar ta Seni ta bayyana cewa an kai harin kwantan bauna akan wasu jami'an ta a garin Dogo da ke yankin jihar Difa, inda har aka kashe mutum guda yayin da aka raunata wasu da dama a lokacin da suke kan hanyar su ta kai akwatunan zabe. To dangane da kidayar kuri'un da ake yi, na tuntubi Sulaiman Muni Barma ta wayar tarho inda ya faɗa min halin da ake ciki.
To yanzu a lokacin da muke magana da kai, hukumar ta sanar cewa daga cikin da'irori 266 da ake da su, ta riga ta kammala tantance na da'irori 197 waɗanda idan ka lura haka kenan, ana iya cewa an mazarce kashi biyu daga cikin uku na wato yawan wato da'irorin da ake da su kenan a wannan ƙasa.
To kamar an faɗi, iya adadin ƙuri'un da kowane ɗan takara ya samu cikin wannan da'irori da aka riga aka ƙirga?
Ya haka ne, ana tuni an riga an san cewa nawa ne kowane ɗan takara daga cikin biyun da suka fafata ya samu iya yawan ƙuri'un da'irorin da aka riga aka ƙirga, wato na da'irori 197 ɗin kenan. Kawo yanzu da muke magana cikin daren nan, Muhammad Bazoum ɗan takarar jam'iyyar PNDS mai mulki yana shine ke kan gaba da ƙuri'u miliyan guda 195,000 da wasu ƙuri'u 193, yayin da abokin fafatawarsa a wato Alhaji Muhammad Usman na jam'iyyar LDR canji ta 'yan hamayya ke da ƙuri'u miliyan guda da 364,093. Wato wannan muna magana ne akan wato da'irori 197 daga cikin 266 a daidai lokacin da hukumar zabe ta Seni ke ci gaba da tattara sakamakon zabe kenan, ba a kammala ba.
To ban sani ba ko hukumar ta Seni ta bada hasken yaushe take tunanin za ta kammala wannan kirga kuri'u?
Eto, kawo yanzu babu wata takamaimayar sanarwa akan wato lokacin da za a kammala bayar da sakamako ko kuma kammalallen shi ko kammalallen sakamakon wucin gadi na zagaye da bina wannan zabe. Iyaka dai abinda za a iya la'akari da shi shine cewa aiki ya sha kashi daga cikin, kamar yadda na bayyana ɗazu, da'irori 266,197 tunan aka riga aka bayyana su an kammala aikin tantancewa. Za ta yi watakila a wannan talatar nan, babu tabbaci saboda akwai dalilai na maganar sadarwa wato na'ura ta ko kuma yanar gizo, watakila za su iya kawo jinkiri na bayar da shi wannan sakamako.
Wakilinmu Sulaiman Muni Barma kenan a birnin Yamai. Yanzu kuma ga Sarfili ya dawo da labarai a zagaye na biyu.
Jiya Litinin Prime Minister Birtaniya Boris Johnson ya sanar da shirye-shiryen fara sassauta matakan kulle na coronavirus. Yana mai yabawa da shirin rigakafin da kasar ke yi da sauri don ba Birtaniya damar fara sake budewa ranar 8 ga watan Maris. Nan da makonni biyu, ɗalibai da yara 'yan makaranta daga duk makarantu da sauran cibiyoyin ilimi suna iya sake komawa koyarwa ido da ido daga ranar 8 ga watan Maris. Mutane kuma za su iya haɗuwa da mutum ɗaya daga wajen gidansu don shakatawa a waje. Abin da Johnson ya faɗa wa 'yan majalisa a Westminster kenan. Tun farkon watan Janairu, Birtaniya ta kasance daga cikin kulle mafi tsanani a duniya, tare da rufe makarantu da jami'o'i da dakatar da cuɗanya da jama'a, kuma ta tilasta an rufe duk wasu shagunan da ayyukansu ba su da muhimmanci. Wani jirgin jigilar hukumar sama jannatin Amurka ta NASA ya isa tashar sararin samaniya ta ƙasa da ƙasa ISS jiya Litinin, ɗauke da sama da kilogram 300,000 na kayan abinci da kayayyaki zuwa ɗakin bincike na sararin samaniya. Jirgin, wanda kamfanin Northrop Grumman ya kera, an ɗaure shi a sashen tashar ISS mai fuskantar duniya jim kaɗan da isarsa. Baya ga kayan amfani na tashar sararin samaniya, kayayyakin da jiragen ke ɗauke da su sun haɗa da kayan aiki don gudanar da binciken kimiyya don kirkirar wata fasaha da za a iya amfani da ita wajen magance cutar ido da samar da kwamfutocin da za su yi aiki a sararin sama da kuma gano dalilin raunin tsokar idanu da 'yan sama jannatu suke fuskanta a sararin samaniya ta hanyar amfani da ƙananan tsutsotsi.
Kwa gaida Sarfilu Hashim Gumel. To a Najeriya yanzu hankalin al'ummar kasar da aksarin mahukunta ya raja'a ne kan a yi sulhu mai dorewa da 'yan bindiga waɗanda suka gallabi mazauna yankin arewacin ƙasar. Wakilinmu Sani Sha'ibu Malumfashi ya yi ƙarfin halin shiga cikin ƙungurmin dajin Sububu a jihar Zamfara, inda zan tada ɗaya daga cikin jagororin waɗannan 'yan bindiga wanda ya nemi a sauya sautin muryarsa ya kuma faɗa mai irin ƙorafe-ƙorafensu kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da ya aiko mana.
Wannan ƙarar bindiga ta lalai marhaban ce ga Bako, wanda Malam Halilu shugaban 'yan ta'addan arewacin Najeriya ya yi mana irin abin nan da akan ce gani ya koriji. Kai tsaye Malam Halilu ya sanya mataimakinsa Shehu Ragab da ya zanta da mu, ga kuma yadda hiranmu ta kasance. Na fara tambaye shi da cewa ranka ya daɗe ganin maganganun da mutane suke yi game da sulhu da kuma inda ake yanzu. Ya sanya na ce bari mu roƙi arziki in an mana izini mu nemi jin ta bakin ku kai tsaye abin da ya sanya ku yaƙar mutane don neman kuɗin fansa.
Dalilin daukan bindigan nan mu makiyaya ne. Ƙasar nan tana da mai, tana da arziki, kuma ba a yi da mu, ba mu da gado, ba mu da tsaro, ba abun da ake muna. Mu ake kashewa, kuma mu ne ake ba da labari, mu muke kashewa.
Rajab ya kuma bayyana takaicinsa game da soke kasafin da Janar Sani Abacha ya saba baiwa Fulani makiyayan Najeriya bayan rasuwarsa aka daina. An yi sulhu da ku a baya, ƙura ta lafa, daga bisani aka koma gidan jiya. Shin ko an saba muku ne?
An saba mana, ta yi sulhu da mutum yana rigima ka ce ku bari, an bari da ku, ka yi sulhu da mutum ta aje shi na ta bashi da bindiga bai da abin da yake shi ya zai maka. Mutanen na inda kuka ganmu nan wani yanzu ya shekara goma bai san inda gidansu yake, bai san inda 'yan uwansu suke, daga shi sai bindiga daji yake. Ka yi sulhu da shi, ka koma cikin gari ka zauna, ka bashi daji da bindiga da cartouche ammunition, ka bashi ya zauna cikin daji bai da abun da zai ci, me zai maka?
Eto ranka dai, ai aikin gwamnati sai da ilimi, duka maharanku suna da takardar shaidar digiri.
Me yasa ya kawo ke rigima saboda rashin karatu? Dukkan mu nan ba mai karatu, babu rito, sun amshe daji sun sare, babu burtolin da za mu bi.
Yanzu al'ummar Najeriya fa mafiya rinjaye suna son a sabunta sulhu amma mai dorewa. Me kuke bukata a yi muku don kawo ƙarshen ta'addanci?
Abun da muke bukata yanda suke daukan iyansu aiki, su zo su dauki makiyayan nan aiki, su sa iyansu karatu, abun da kasar da abun da ake yi a kasa yanda suke sani, kuma mu sani.
Yanzu misali a ce ga ka ga gwamna ko kuma shugaban kasa, me za ka ce a yi don warware wannan matsala da ake fama da ita?
Yanzu gwamna ko wani mutum ni wanga abun da kake ya fi karfin gwamna. Shugaban kasa kanshi inda ya san meye ne a daji, meye ne dan adam yake, halin da dan adam yake ciki a Najeriya, da bai sa magana yana ya tsaya ce gwamna ko wani mutum. Abun nan ya fi karfin gwamna. Shugaban kasa kanshi in zai tashi dana sai ya nemi taimako daga wasu kasashe kamin ya iya gyara wannan abu.
Maharan dai sun koka da cewa akwai ‘yan uwansu da aka kama a jihar Bauchi shekaru da dama har yanzu ba su san inda shin suna da rai ko ba su da rai, abinda suke so a bayyana musu su san abin da ake ciki. Sani Sha'ibu Malumfashi, murya Amurka daga Zamfara a Najeriya.
Ɗaya daga cikin jagororin 'yan bindigan da ke yankin jihar Zamfara kenan a zanta wasu da wakilinmu Sani Sha'ibu Malumfashi. To ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Tsaka mai wuya.
Thank you. Assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci, barkanku da sadonmu da ku a wani sabon shiri na tsakamar wuya. Yau muke kawo muku kashi na biyu na muhawarar da muka fara dangane da halin tsakamar wuya da Fulani suka shiga a Najeriya da wasu sassa na kasashen mu na Afirka, amma musamman a Najeriya din. Idan kun sari shirin mu na farko da ya gabata, kun ji cewa mun fara tabo wato halin tsakamar wuyan da suke ciki, na inda a bangare daya ake ganin suna wahala a hannun wasu kabilu na Najeriya, musamman a sashen kudu maso yammacin Najeriya, to kasashen Yarbawa, amma kuma a ɗaya bangaren ana zargin su Fulani da cewa sun fi yawa a cikin masu aikata laifukan sace-sacen mutane da kai hare-hare da sauransu. To a wannan kashi na biyu din za mu duba alaƙar wannan Hausa Fulani da ake cewa me bambancin su ne, kuma me yasa ake ganin kamar su Hausa da ake ganin ba wanda ba Fulani yake kusa da su kamar su, su ne suka fi cin kwakwa a cikin sace-sace da hare-hare da sauran ta'asar da ake zargin Fulani da aikatawa. Sannan kuma za mu kokari mu bincike ko mu duba me laifin Fulani a wurin Yarbawa din nan, kuma ina maganar tsoron da ake ji na cewa hare-haren da ake kawo Fulani a wasu sassa na Najeriya zai iya janyo mai da martani a arewacin Najeriya din. Sannan kuma akwai maganar cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari ba Fulani ne, wataƙila shi yasa ake kawo siyasa a cikin al'amarin nan. Gaskiya ne, kuma wannan abu ne shi tsakanin arewa da sauran sassan Najeriya ko menene? Bata da bata lokaci ba ga Babangida Jibrin wakilinmu da bakinsa Salisu Garba sarkin Fulani Shagamu da kuma Alhaji Musa Jika na kungiyar Amnesty International. Bismillah malamai.
Sarkin Musulmi ya fito ya yi wannan magana cewa ya kamata Fulani su fitar da gurbatattun cikinsu. Haka ma a Hausawa akwai gurbatattu, babu jinsin da babu. To amma a yanzu yanda duniya take juya ko kuma yanda Najeriya take juyawa, babu waɗanda aka fi kallo a matsayin gurbatattu din irin su Fulani din akasarinsu. Ban ce duka ba. To kaga anan gun wajibi ne Fulani su fahimta. Yanzu da aka ɗauko maganan Ondo, aka ce Fulanin can su bar waɗannan dazuzzuka na gwamnati. Me ya fito daga bakin Hausawan arewacin Najeriya? Cewa suka yi ba su aminta ga wannan dokan da gwamnatin ta yi ba. Domin doka ta ƙasa ta ba kowane mutum dama ya je duk inda ya ga dama ya je ya zauna ya yi walwalan shi ya gudanar da harkokin shi, matuƙar bai saba ma kundin tsarin mulki ba. Saboda me? Saboda soyayyar da ke tsakanin Bahaushe da kuma Bafulatani. To amma su Fulanin kuma sun kasa fahimtar shi Bahaushen fa har yanzu fa yana kishin su, yana kuma tare kuma da su.
To sarki, me kai yanzu haka kana zaune ne a yankin kudu maso yammacin Najeriya, me yasa kake ganin gabar kamar ta fi tsanani tsakanin al'umma da ke wannan yanki da Yarbawa da kuma Fulani?
Kamar kudu maso kamar kasan Yarbawa haka. To kamar da aka ce an ba Fulani wa'adi su ba gurin wata guda ko kuma kwana bakwai da aka ba su. To abin da ke faruwa wannan idan ba kashe wannan wutan ba, saboda su Yarbawa su ba su dan arewa suna ba su san ba Fulani ba san ba Hausa ba. Idan abu ya tsaya zai shafi kowa ne, ba zai sa kan Fulani kade ba, saboda su abu suka dauka kawai Hausa Fulani ba ma ba kowa ne, idan arewa ne kawai shi ba Hausa ne. Don haka idan irin wannan suka irin wannan abin da ya tashi a kudu ba zai ciwo ba, saboda me yake kansa zai shafi kowa ne, zai shafi kasan ma gaba ke daya. Don haka tuntun ne da abin ya tsawo gaba da mutane suka masu hangen yasa duka suka fito suka ce lalle wannan ba zai kashe tun da wuri, saboda ba kashe wannan wuta tun da wuri ba, to abin zai shafi Nijeriya gaba da, saboda Yarbawa don suka fara kai ma Fulani hari, suna kai ma Fulani hari, yana tabbatar maka to daga nan abin kowa zai kama kan uwa da wabe kan kowa ma dan arewa kawai ba za a ce kowa ba Fulani ne kawai za su ne kashe ne, ka kuma yin gawa haka nan kaga kuma arewa su ma za su dauka. Don haka ne kawai Allah ya kama da wasu mutane suna so su haddasa wani rikici tsakanin Hausawa da Fulani, wanda suna so su kawo haɗa wata gaba wanda ko wanda zai kawo matsala tsakanin tun da an gado ana tare, ko kuma ana so a ba da arewa ne ma kawai na takaice, saboda mai arewa ba gina zaka je gina ɗaya biyu ba ka samu gina ba fitata ne gaba, an zama uwa ta uba ɗaya. Don haka ne ko maganan wasu mutane so su amfani da wannan damar su kawo wani abu na bangaren siyasa ko kuma su kawo wani abu da ya kawo da yan arewa matsala kawai shi ne. Shi daga lokacin da abin ya tashi a kudu din nan maza aka yi kokari a kashe wutan, saboda in ba kashe wutan ba za ta shafi kowa ne. Ni kana na magana biyu ma na magana, ina da duk na magana kan wannan abu. To lallai a saurari a kawo da an kashe wannan wutan, saboda irin kamar da ke faruwa a arewa to a nan idan ya faru a kudu maso yammacin kasar da babu ba abun ba zai kira shafi kowa ne zai sabu dinne jeriya kasar nan gabaki daya magana gaskiya kenan
to kamar su shugabannin al'ummar yarbawa suna tuntuban ku domin a samu maslaha bayan wancan taro da aka yi na jihar Ondo
eh to suna ana yanzu abin da ke faruwa ai kamar shaka mu kamar Ogun State abin da shi gwamnati ya shi gwamnati da kuma commissioner yan sanda sun ce gaba daya kowane local government kowane DPO da sarkin gari na wannan gurin da sarkin kan da duk wani al'umma da ke wannan gurin a ji a mutun da su ni kai na ban samu na je ba amma wakil na tura wakil na sun je su yi mutun sarki gwamnati ya aiko ya ce shi yana son a zauna lafiya a jihar Ogun State bai son rikici bai son a taba kowa mutum ya ga dama ya zauna duk inda yake to haka ne aka ja kira wannan ko in kowa local government an da yi wannan taron cewa lallai a ji a zaddin DPO da sarakuna gaba daya a zauna a taro saboda a zauna lafiya domin in ya kowa ne abu wanda mutum ya gani wanda zai kama to ya sauri ya gama hukuma kuma mu al'umma Fulani mu abin da aka gaya mana cewa tunda kuma dama can ma muna yin wannan abubuwan a sauki zamu mu da yanzu da aka shigo da wani da kike da ba amma dama abin da muke dama muna mutum da kowane lokaci muka mutum mu hada zuwa har mu mutum mutum to duk mutum da ya san cewa akwai mutum wanda bai da gaskiya a wajensa idan aje shi mu da shi ne zamu raba masa goro a kaurace mai gaba da kuma wannan abun ya zo ya aiki sosai don kaga ba inda ake samun zaman lafiya a kama na kudu an fi zaman lafiya bila suna zaman lafiya duk wanda bugin da ake da yake ana zaman lafiya to an ga wannan zaman lafiyan da ake kuma an zo ana so a shigo da wani magana wani abu daban wanda zai kawo kuma rikici to amma kaga a gosa alhamdulillahi gwamnati ya yi kira taro ya ce kowa ya je zauna inda yake kuma zauna lafiya amma da an zara an ga mutum wanda bai da gaskiya to maza a hada shi da hukuma mu ko Fulani ai mun da kowa ya san nashi idan wani bako ya zo kuma a wurin ai an sani kamar da muke zuwa muke yawon abubuwan da can kowa ya san wanda wannan mutum bai ma gaskiya ba da ya riga san shi to sai dai suna shigo suna a kamar da gaba akwai wasu mutane da su shigo da wasu mutane daban su zo su yi wannan abun don su shaha ma na kudu kashin kaji ne kawai magana kenan
to kamar yadda ka taɓo cewa ana so a shiga tsakanin Hausa Fulani a wannan tafiya kana ganin haka yana da alaka da cewa shugaban ƙasa Bafulatani ne saboda haka kila 'yan siyasa sun shiga da sun yi dumu-dumu a cikin wannan rikici na ƙabilanci
ba zo saboda shi Bafulatani ba ne ana ai wannan abu handali ana so ya za a yi ake ta arewa ne kawai magana wai shi Bafulatani da wai kawai don yini don kawai Bafulatani za a ce Fulani ba su gaskiya ko kuma suna rikin gaskiya ko kuma suna yi don shi ne ba haka ba ne wannan abu ne wanda yake yana iya yi ba wai don ana yi don arewa ne gabaki daya ba magana wai da Fulatani kawai ba wai ruko ana magana kan shugaban kasa ba don shi wanda ake ana magana arewa ce ake arewa ce ba ko ba Bahaushe ba Fulatani ba kowa duk arewa ne kawai ita ke a zace magana gaskiya ke.
Usam jika kai ka yadda da zargin da wasu ke cewa watakila 'yan siyasa sun yi dumu-dumu a cikin wannan rikici?
Wato Malam Babangida kungiyoyi wanda suka shafi na kula da ko kuma kungiyoyi waɗanda ake kafa su da sunan harkoki na Fulani magana ta gaskiya ba sa taimakon Fulani akan duk wani abu wanda ya taso nasu abubuwan bangaren nan guda uku kaga kungiyoyin nan nasu ba sa taimakon su daidai kawai su kare akan abin da ya shafi mahukunta shine kamar wurin 'yan sanda wurin alkalai a nan ne za ka ga kungiyoyin su tana hoppasa din kuma na kudin da suke karba ne a hannun shi Bafulatanin da ake zargin shi da yayi laifi ko kuma Bafulatanin da aka kai shi gurin 'yan sanda ana nema a karbe shi a nan ne suke su kuma cusa kuma nasu abinda suke karba a hannun shi Bafulatanin na biyu kuma sai ka dawo bangaren lauyoyi kuma nan ma ba su tsira ba nan ma kuma za a kuma shiga ciki kuma a karbi kudade kuma a hannunsu to kaga wani abu ne wanda yake wajibi ne Fulanin nan suna buƙatar ilmantarwa suke buƙata da kuma sanin kuma ubangijinsu shine muhimmin abin da ya kamata duk Bafulatani wanda yake mai kiwo ya fahimci wannan ya kuma gane kuma wannan amma maganan kungiyoyin su ba taimakon su suke ba saboda ba wani abu da suke musu illa kawai a ce yau wani masifa ta same su an je ga mahukunta sannan su shiga ciki su samu suma abin da za su samu a ciki amma ina tabbatar maka idan hukumar nan ta Nomadic tana aikinta yanda ya kamata kuma ana kuma ba ta kuɗi yanda ya kamata na abubuwan da za ta yi abin da ya shafi inganta rayuwar Fulani shine kamar gina musu makarantu da
gaishe ku malamai sannan ku da aiki. Muna fatar ana fana da wannan tattaunawa da ake kan matsalar da Fulani suke fuskanta a Najeriya. Idan Allah ya kai mu na wato mako mai zuwa, za mu ci gaba da kawo muku mahara din nan, inda kuma za mu duba tambayar da wasu suke yi na cewa watakila da za a biya wa su Fulani bukatunsu, ko waɗanne irin bukatu ne, to watakila da ba a fuskanci matsalolin da ake fuskanta ba. Sannan shin shugabannin arewacin Najeriya su kada da gwamnoni da sauran shugabannin jama'a sana abin da ya kamata wajen tallafa su Fulani a cikin wannan matsalolin da suke fuskanta? Ko me ya ra'ayi game da kiran da gwamnan jihar Kano Abdullahi Murganduje yi na yi na cewa a daina barin Fulani ma suna zuwa kudu su zauna abin su a arewa? To duk za mu kawo muku wannan a rana mai ciwon Allah ya kai mu. Yanzu a madadin shi wanda ya shirya shirin wato Babangida Jibrin wakilin mu da ke Lagos da kuma bakinsa Alhaji Salisu Garba sarkin Fulani Shagamu da kuma Alhaji Musa Jika na Amnesty International da kuma Garas Alheri Abdu da ta haɗa mana shirin nan, ni ne Ali Mustapha Sokoto a Washington DC. Ku huta lafiya.
Kwa gaida Ali Mustapha Sokoto, yanzu kuma sai labarai a takaici.
An kashe jakarin Italiya a Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo a wani hali da aka kai wa ayarin motocin Majalisar Dinkin Duniya a kusa da garin Goma da ke gabashin Congo. Hukumar samar da abinci ta Majalisar Dinkin Duniya WFP ta ce wasu mutane kuma biyu sun mutu, wasu da dama suka jikkata a harin wanda aka kai ranar Litinin, wanda ya kashe jakarin Italiya Luca Attanasio. Jiya Litinin, Mayor Garland, wanda aka gabatar da sunansa don tantancewa a matsayin Attorney General na Amurka, ya kira afkawa ginin majalisa da magoya bayan Trump suka yi ranar 6 ga watan Janairu hari mafi muni akan demokaradiyya, kuma ya sha alwashin bin diddigi wajen bincike. Sojojin Iraki sun ce akalla rokoki uku aka harba Bagdad jiya Litinin, ciki har da biyu a cikin yankin birnin da aka hana fada, amma ba a samu asarar rai ba. Jami'an sojan Amurka sun ce bayanan farko sun nuna rokokin Katyusha da suka fada yanki na Green Zone sun kusanci ofishin jakadancin Amurka da ke Bagdaza, ciki har da wanda ya fadi kusa da rundunar haɗin gwiwar. Jiya Litinin, Prime Minister Britania Boris Johnson ya sanar da shirye-shiryen fara sassauta matakan kulle na coronavirus, yana mai yabawa da shirin rigakafin da kasar ke yi da sauri don ba Birtaniya damar fara sake budewa ranar 8 ga watan Maris. Nan da makonni biyu, ɗalibai da yara 'yan makaranta daga duk makarantu da sauran cibiyoyin ilimi suna iya sake komawa koyarwa ido da ido daga ranar 8 ga watan Maris. Mutane kuma za su iya haɗuwa da mutum ɗaya daga wajen gidansu don shakatawa a waje. Abinda Johnson ya faɗa wa 'yan majalisa a Westminster kenan. Wani jirgin jigilar hukumar sama jannatin Amurka ta NASA ya isa tashar sararin samaniya ta ƙasa da ƙasa ISS jiya Litinin, ɗauke da sama da kilogram 3,600 na kayan abinci da kayayyaki zuwa ɗakin bincike na sararin samaniya. Jirgin, wanda kamfanin Northrop Grumman ya ƙera, an ɗaure shi a sashen tashar ISS mai fuskantar duniya jim kaɗan da isarsa.
Masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya, sai kuma an jima da hantsi don Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu daga ofishinmu na Yamai da ke Jamhuriyar Nijar. Yanzu kan a madadin Sarfil Hashim Gumel wanda ya taya ni gabatarwa, sai kuma Cibahiru Didine da ya haɗa mana shirin, ni Mahmud Labi da ke cewa a kasance tare da mu a shirin namu na hantsi.